الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. Bayan haka ina mana sallamar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna biyar ga watan shida kaurar manzon Allah daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1436 wanda hakan yayi daidai da 26 ga watan uku na shekara ta 2015 amma a jerin gwanan shekarun gumakan girkawa na girgori. Dan uwana, yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu rana ta farko a cikin karatunmu da za mu gabatar a wannan masallaci Masjidur Rahma cikin littafin Bughyatul Mushtaq wallafar malamina kuma dai Dr. Abu Abdurrahman Sheikh Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo. Mun fito daga littafin malam akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai muka dan sake dakatawa muka yada zango a cikin wannan littafin nasa mai suna Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq. In zaka fassara sunan wannan littafi a Hausance zaka iya cewa Bughyatul Mushtaq, abun neman mai kauna mai zumuɗin neman alheri. Fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, cikin tsarin bayani kan wata wasiƙa da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta ila ahli al-Iraq, zuwa ga mutanen Iraki. Yan uwana masu sauraro, ku sani cewa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bujimin malami ne kamar yadda malam zai faɗa mana nan gaba, kuma ya yi rubuce-rubuce kamar yadda za mu ji daga bakin malam nan gaba. Ya rubuta wannan wasiƙa ne zuwa ga mutanen Iraki. Iraki wani yanki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa nuna ta gudun wata rana, yake cewa fitinan da za ta ringa bullowa musulmai za ta ringa zuwa ta gabashi ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ta nan gurin ƙarshe dai manzon Allah ya gwada hannunsa ce ta gabar dinnan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fitintunan da za su ringa samun musulmai za su ringa samowa asali ne daga wannan yanki. Gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk manyan bid'o'i da bata da duk wasu abin da suke sabawa Allah ta hanyar munanan aƙido sun samo asali ne daga wannan yanki. Qadariya daga gurin suka bullo, Shi'a daga gurin suka bullo, Khawarijawa daga gurin suka bullo, Sufaye daga gurin suka bullo. Duk wata bid'a za ku ga ta samo gindin zama ne daga wannan guri. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta Iraki dai fitintunu za su ringa bullowa ta nan ne kafan shedan zai fito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan yanki da sunansa. Irakin kuma guda biyu ne, akwai ta Larabawa wanda ta hada tun daga Kufa, Basra, Bagadaza da wasu yanki na Larabawa. Wannan ana karanta Iraqul Arabi. Akwai Iraqul Ajam da ta hada tun daga yankin Kurdawa zuwa yankin Farisawa irin kenan zuwa yankin kasar Afghanistan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk waɗannan yanki ta nan ne za a dinga samun fitintunu, domin ya tabbata a cikin hadisi hatta dujal ta wannan gurin zai fito. Fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga fitintunun da suka fito da waɗanda suke fitowa da waɗanda ma za su fito nan gaba. Wannan yanki bayin Allah ya gamu da musiba ta bid'ar Shi'a. Shi'a a takaice addinin nan dai masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan dai masu cewa nana Aisha karuwa, waɗannan dai masu cewa al-asharatul mubashsharuna bil janna, manzon Allah na cewa suna aljanna su kuma suna cewa kwartaye ne, suna cewa ƴan wuta ne, suna cewa kafirai ne. Kun ga wannan aqidar ai mummunar aqida ce, abu ne wanda in naka ya gamu da ita ba abinda za mu maka sai jaje, kuma a bace wacce wato tana yaduwa a wannan zamani, saboda zamani ne da ma na fitina, ba wai saboda ƙarfin hujjojinsu ba, a'a saboda yanda suke ɗauke da abubuwa na ruɗi da jan hankali da abubuwan da za su iya sa matasa su shiga. To Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wasiƙa zuwa waɗannan mutane, za mu ji yaya farkon lamarin me ya faru. Wannan ma dai littafi kamar da na faɗa na malamina ne Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo. Kun ji, za mu ɗanya da zango ne a cikin wannan littafin. Gabanin malam ya fito mana da littafin mu na tarihin Sayyidina Abubakar. Na ba ku labarin littafin tun gabanin ya fito, domin daga nan za mu ɗora a kan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malam yana nan yana rubuta littafi a kan tarihin Sayyidina Abubakar. Insha Allahu gabanin ya fito kasuwa za mu kammala wannan littafi da izinin Allah. Mun ware wannan majalisi ya zamto cewa za mu yi ta karanta littattafanmu ne na 'yan gida Biladus Sudani ko 'yan Najeriya, ko mu ɗauko littafin Sheikh Usman Ibn Foriyo ko Abdullahi Gwandu ko littafin Malam Mahmud Gumi ko littafin manya-manyan malamai da suka rubuta, don ya kamata mu ma mu zamto mun samu wayewa ko mun san halin da duniyar ilimi na cikin gida take. Mukalla malam zai mana bayani dalla-dalla dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi. Malam ya ce wa ba'du, bayan haka a shafi na uku, fa yasurruni jiddan an ataqaddama bi hadha al-amal al-mutawadi'i ila qurra'i al-arabiyyati al-kiram. Malam ya ce lalle ina cikin farin ciki saboda yau zan gabatar da wannan dan aiki wanda yake bai taka kara ya karya ba a ganinsa ko, zuwa ga makaranta Larabci. Su makaranta Hausa fa malam ya riga ya musu, domin asalin wannan littafi malam ya karanta shi a garin Katsina, irin shiryawa da yake yi gabanin ya je ya fito karatu. Tunda ka san malami ba wai haka kawai yake fitowa ba, in zai zo majalisi dole sai ya dan lekacin ya hado kan wancan karatun, ya binciko wannan zance, ya tabbatar da abu kaza haka yake. To irin wannan bincike-binciken da malam yake yi, sai ga ya tara abubuwa masu amfani, sai ya ga to maimakon faɗa da aka yi ta yi da Hausa, me zai hana kuma ya tsara shi a Larabci ya fitar da shi wa makaranta Larabci. Saboda haka shi malam da ya karanta wannan littafi Bughyatul Mushtaq ba wai ya karanta irin abin da muke karantawa yanzu bane ba, a'a shi ya karanta asalin littafin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ne. Jawaban da yayi shine Bughyatul Mushtaq, yayi shi ne a Hausa. Yanzu kuma mu muna karanta abin da malam ya rubuta shi da Larabci. wanda ya kalli tsarin da malam ya bi a wannan littafi zai gaskata cewa tahdiri ne galibi ba wai sharhi ne da irin tsarin da aka sani da sharhi ba domin galibi malam ta'aliki ya tai masu amfani masu tsada saboda haka ƴan uwana mu kuma zamu bi ta'alikin da malam yayi muna hadowa daga sama da kuma me kasa mu karanta maganar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mu kuma karanta abin da malami na ya faɗa wannan karatu bayin Allah gida abunan fa nama ne faɗa mana kasa me gasashe dan ta ya zo mana me gidan sauki malam ya riga ya karanta wannan littafi illa ya ka nema zuwa zan yi in saurari kasa din sai yanzu in fassara mu ko kuma in ka saurari kasa din sai ya muku karin bayani in kuma na leko wani abu to alhamdulillah na fa'idan ta kenan amma ba ni tsammanin zan zo da wani abu da wanda malam bai zo da shi ba kuma wani abin da ban faɗa muku ba na rungumi wannan littafi ne bayan na nemi izini a gurin malam ko malam ya bani dama cewa je kaka karantar wannan ne kuma sai ya sa mun cikin fari sa ni cikin farin ciki mai yiwa malam yana ganin abin da nake yi insha Allah kurakuran ba su da me ba su da yawa a matsayina na almajiri idan aka ce mun je karantar daga malami ai sai ka ji me sai ka ji dadi sai ka ji farin ciki sai ka ji wani abu me ya ma me ka domin ƴan uwana mu ba mu da wani abu da suka wuce mana malaman mu ko duniya dalibin ilimi ba abin da ya masa ilimin sa babu abin da ya masa karatun sa saboda haka kun ji asalin wannan littafi malam yace raja'a an yajidu fihi ma yakunu idahan wa bayanan li risalati alimin kabirin malam yace na dan yi wannan ta'aliki ne da karin bayani mai yiwa makaranta larabci za su samu dan karin bayani da karin haske ta wannan wasiqa ta bujimin malami wasiqa kuma littafi ko wasiqa lalle Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wasiqa ya rubuta domin ba sau ɗaya ba sau biyu ba cikin abubuwan da aka tattara na rubuce-rubucensa waɗanda suka rikide yanzu aka mai da su littafi an samu sama da wasiqu daban-daban da ya rubuta sama da guda 40 asalin su wasiqu ne amma sai mu ƴan baya muka dauke su a matsayin me littafi saboda yanda wasiqar ta kunshi ilimi zai ga wani yana barna a wani guri ko wani yayi masa tambaya akan wata matsala sai ya rubuta masa amsa sai ya aika masa a matsayin wasiqa shi kuma wannan bawan Allah sai ya killace kayarsa har daga baya ya ci gaba da gwadawa ga abinda Sheikh al-Islam Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta masa su kuma daliban ilimi idan suka leko wasiqar suka ga tana da fa'ida sai ai ta me ta kafa sai ma wani ya nada mata suna irin su Hamawiyya asali ya rubuta wa zuwa mutanen Hamani wani yanki a kasar Syria a yanzu sai abin ya rikide zuwa ga me littafi wasitiya ma tambaya aka masa tsakanin azhar da la'asar sai ya rubuta sai ta rikide ta koma min littafi haka ne ya taba rubuta wa risala ila ahli al-bahrain nan ma ta rikide ta koma min littafi sa'annan ya rubuta wasiqa ma wani sarki An-Nasir ta rikide ta koma min littafi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wato karatu ya riga ya bi jikin sa shi baya iya komai in ba me ba in ba karatun ba akwai ma wasiqa da ya rubutawa mahaifiyarsa lokacin da yake kasar Misra yana bata uzuri yana rarrashin da cewa kata damu zaman da yake anan gurin ba zaman banza bane ba aikin yada da awayi wani abu ban sha'awa a cikin wasiqa ba da yake rubutawa mamansa har da koro hadisi da wanda cire hadisin yace a cikin abun da Abu Dawud ya rawaito da isnadi kaza yace amma a cikin sanadin sa akwai wani wai duk wannan wasiqa ne amma irin ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wannan kuma ba wai sabon abu bane ba malamai a da suka rubuta wasiqu sanadin daga baya su rikide su koma me littafi yanzu Abu Dawud Ahmad Ibn Shu'aib Ibn Sijistani lokacin da ya rubuta littafin sa As-Sunan da mutanen garin Makka suka ga littafin ya ba su sha'awa ga kuma inda yake kunshe da ilimi da hadisi waɗanda ake bukata hadisan da hadisan da ake wato aiki da su yau da kullum amma cikin sa akwai wasu technicalities akwai wasu terminologists, akwai wasu zawulance irin na ilimi wanda ba su iya ganewa ba, sai suka neme shi da ya musu tarin bayani, sai ya rubuta musu wasika, sunan wasikar Risalatu Abi Dawud ila ahli Makka. Yanzu taliki dai ta koma mai littafi, saboda fa'idar abin da ke cikin wannan wasika. Hatta malamai idan suna magana akan sunan Abi Dawud da yanda ya karkasa littafin sa ilimin musalla wal hadisi, sai an ambato ta. Hatta waɗanda suka waƙe littattafan ilimin hadisi, qala Abu Dawud an kitabihi zakartu ma sahha wa ma yushabihi wa ma bihi wa anun shadidun qultuhu wa haythu la fasalihun kharrajtuhu. Kamar na Iraki ko Suudi yake wada, Suudi ko bayan Allah. Hakan nan manyan malamai suke, saboda haka malam yace wannan ɗan sharhi ko ɗan sharhi da dai nayi ne fatan ya ƙara haske wa abinda wannan babban malami ya rubuta, amma ga makaranta Larabci, wa mujtahidin shahir, ko malami wanda ya kai matsayin mujtahidi, wanda yace wanda yake shahararre, mala ad-dunya bi ilmihi, wanda ya cika duniya da iliminsa, wa shagala an-nasa bi jihadihi wa nibalihim, wanda gaba daya ya shagaltar da mutane tsakanin masu yabansa da kuma masu masa kushe. Saboda yanda Ibn Taymiyyah ya yi gwagwarmaya wajen yada ilimi, wajen fantsama cikin fada da miyagun aqidu, maganin mayu ne shi makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya saka za ka ga duk wani mabarnaci wanda baya son Qur'ani da sunna, zaka ji ba wanda yake ki kamar Ibn Taymiyyah. Har lamarin ya kai a zamanin sa, wasu suka ce shi kafiri ne, aka samu malam fada suka hada baki da ruban sarakuna, aka yi ta daure shi lokaci bayan lokaci, karshe da kansa yake cewa laulam ta kulli fil qulubi mahabatun lam takthuru al a'da'u fiyya wa taqdahu kallaysi lamma hiba khutta lahu az-zuba wa awat li haybatihi al kilab an nubahu yarmunani shazar al uyun li annani ghallastu fi talab al ula wa tasabbahu. Yace laulam ta kulli fil qulubi mahabatun, ba danyan da zukata na mabarnata suke razana da ni ba, lam takthuru al-a'da'u fiyya wa taqdahu, da makiya ba su yawaita sukana da yimin aibata ni ba. In ka ji ba aibata ka, baka isa bane ba. In ka ji an yi shiru a kanka, baka kai bane ba. Amma in ka kai komai nagartarka, dole sai an samu wasu hasada ta ciskune su, sun taba ka ko sun soke ka. Yace kallaisi lamma hiba khutta lahu zuba, yace kamar wato zaki ne lokacin da aka tsoran a fito ai karo da shi, ai karan batta da shi, buga in buga gaba da gaba da shi, sai aka shirya masa wani zagon kasa, sai aka tona rami, sai aka dora misali, aka lullube ramin, sunan wani tarko ne ana kiransa azzuba, sai kuma aka sa irin su gada da su barewa suka tsokano shi, da ya bi suka bi da ya biyo su, shi bai san cewa akwai rami a gudun ba, sai ya taka sai ya fada cikin ramin. Wannan shiryayye ne da aka masa ko, su kuma sai suka dawo bakin ramin suna mim, suna ta haushi suna cewa in ka aika ka fito, ai mun ga karshen ka, da a kyale mun a buga. Kallaisi lamma hiba khutta lahu zuba wa awat li haibatihi al kilab an nubah yarmunani shazar al uyun li annani, suna mun kallan hadirin kaji, suna bata ni, suna hada ni fada da mutane, saboda ni na tabnemi karatu tun da dudduru, su kuma sai da me, sai da gari ya waye. Ala wa huwa al-allamatu al-fahl, malam yace kowa ya saurara malamin da zamu gabatar yau a karatun mu, shine al-sheikh sheikh al-islam wa murshid al-anam taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 525. هنا شيخ الإسلام أبو العباس. baban Abbas, waye Abbas dama ya halatta ko baka da ta kai wa kanka alkunya ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana na Aisha ta kai masa wato damuwar ta cewa ya rasulullahi kowa cikin matan kana da alkunya sai manzon Allah ce mata to ke ko me zai hana ki ke ma ki alkunya da dan yar uwarki Asma'u binti Abu Bakar kenan wa kenan Abdullah ibn Zubair daga nan ake ce mata ummu Abdullah din ta cewa ba ta haihuwa ba hakan nan Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bai taba haihuwa ba bai yi ma aure ba gaba daya yana daga cikin al-ulama ul-uzzab malaman da suka yi gwagwarmayar su baki da a cikin me gwauranci cikin gwauranci suna da yawa ba shi ba akwai Imam An-Nawawi shi ma Imam An-Nawawi har ya koma zuwa ga Allah bai yi aure ba ba wai saboda ba sa son auren ko ba sa son matan bane ba a'a saboda gwagwarmayar neman karatu ta riga ta dauki me ta dauki ransu wanda kuma wani abu ne wanda kun san mata suna rage wa mutum karfashin me neman karatu inda ya riga yayi shi yasa Imam Bukhari ya kawo mana zancen da wasu magabata suka ce ku nemi karatu da ilimi tun gabanin a shugabantar da ku lokacin da kake cikin samartakarka dan bana bakwai dinka lokacin ne ya dace ka mi ka nemi karatu wa man fatahu ta'alimu waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an li wafatihi wanda lokacin karatun sai ya wuce masa samartakar sa kai ta wuce masa mai karatu ba sashi a gaba kai masa kabara hudu a tsaye kabar me sallar gawa ya tafi kenan Ibn Taymiyyah bai aure ba Abdul Fattah Abu Ghudda yana da littafi mai suna Al Ulama Ul Uzzab Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah shi da babansa da kakansa musamman kakan nasa ficaccen malami ne wanda Imam Shawkani yayi sharhi ne wa littafin kakan Ibn Taymiyyah cikin littafin Nailul Awtar Sharh Muntaqal Akhbar Ibn Taymiyyah Taymiyyah din aka ce ita ce kakarsa ne Al-Harran wani yanki ne a kasar Sham a kasar Syria Ad-Dimashqi dan Dimashq malamai sun yi ta sabani akan cewa shin Dimashq din nan kan nan ne asalin garin su ko kuma Cilan ya zo wasu suka ce a asalin garin su yana yankin Turkiya ne ana ganin asalin sa ba Turkiya ne wasu kuma suka ce asalin sa ba Larabe ne Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya rasu a shekara ta 725 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu yana da shekara 711 da rasuwa kenan kaji tun a lokacin yayin wannan karatun da zamu ji kai kuma har zuwa yanzu gashi ka samu kanka a lokacin kwamfuta lokacin da littafi sai ya ake ba rubutawa ake ba amma kuma ko kadan ba kama kafar yanda Ibn Taymiyyah ya ji ba malam yace laqad qada shaykh al-islam ibn taymiyyah hayatahu fi ad-da'wati wa nashr al-ilm ibn taymiyyah ya kare rayuwarsa a wajen da'awa da yada ilimi wa muharabati al-bid'i wa muharabati al-bid'i wal ahwa da kuma ya kar bid'a da wato munanan soye-soyen rayukan mutane da suke shirya musu shirme su dora su a matsayin wai addini ne fasattara bi bananihi ilman kashafa bihi an maknun alkitabi was sunna Ibn Taymiyyah lalle da hannunsa mai albarka ya zazzana ya rubuta littattafai ko kuma wasiku ko jawabai ko fatoyi ko ma dai abubuwan da suke na ilimi wanda a cikin rubutun Ibn Taymiyyah hakika ya gwada dalakin sakon da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wato idan yana magana kowace gaba kawai dauke take da min da ilimi idan mutum ya zanto yana da ilimi ya zanto shakundun kowace gabar bagararsa tana dauke da wani sako wa abana fihi an asrar ash-shari'a Ibn Taymiyyah lalle ya wato fito da sirri da manufofi na shari'ar musulunci ya yi littafai daban-daban cikin manyan littafansa akwai dar'u ta'arud al-aqli wan naqli cewa shari'a nassin qur'ani ko sunna baya cin karo da me da hankali, sai dai in shirmamman hankali ne, yana nan cikin kusan mujalladi tara cikin manya-manyan littafin shekul Islam Ibn Taymiyyah, akwai al-jawabu sahih liman baddala dinal masih, cikakken jawabi ingantacce wajen ba da amsa cewa addinin da Annabi Isa ya zo da shi dai an canja. Kun ga manyan malamai kenan, an shiga Al-Qur'ani da Sunna, hatta Bible din ma ba a kyale shi ba. Haka malami yake so zamto shakundum, zai iya taba can, zai iya taba can, yana da ido a nan, yana da ido a can, ba wai kawai malami bai da ido a ko ina, daga Ahlari sai Ishmawi sai Iziya sai Risala sai kuma Rigima ba. A'a, malami yana so yana da kyau domin yin basal ne, kamar yadda zai iya bada fatawa a kowane bangare. Hakan nan kuma kowane bangare ana so ya zamto cewa yana da ido a kai, yana da ido akan aqida, yana da ido akan fiqhu, yana da ido akan hadisi. Ba malami ya zamto cewa Qur'ani kadai ya sani ba, ko fiqhu kadai ya iya. In ya zamto haka, ya zamto rabin malami ba cikakken malami ba. Laqad kana sayfan musallatan ala ahli al-batil, Ibn Taymiyyah ba zararren takobi ne haka Allah ya yi shi ga mabarnata. Yana da malikai mai suna asai asarimul maslul ala shatibir rasul, tubakon takobi za a girbi kan mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Ba wai yana kira ne a tada hausa ne ba, ba wai yana kira ne a rigima ba, kawai zallan hujjoji ya kawo da ke gwada matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce-hukuncen da shari'a ta tanadar ga wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma har zuwa yanzu wai mai wannan littafi shi ake cewa ko maki manzon Allah. Allah ya ji kan malan Nasir Kabara, domin kuwa da ya ga littafin yaya ba ya ce lalle wanda ya rubuta wannan littafin ba a isa a ce masa baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kai da baka rubuta komai ba, kai gaba daya ma alakar ka da manzon Allah sai wake, ma yanzu ka bar yin na manzon Allah, ka koma kana yin na wasu shehunai, shehunan ma da ka dara wato matsayin su yafi na matsayin Allah da manzon Allah, kuma duk wai haka kai masayin manzon Allah ne. Riyal san manzon Allah shine mutumin da ya kira Abu Al-Qur'ani da Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin, in kuntum tuhibbuna Allah ko fattabi'uni yuhibbukum Allah ko wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Malan yace wa sanadan qawiyan li ahli al-haqq was-salah, kuma Ibn Taymiyyah madogara ne mai karfi li ahli al-haqq was-salah, jama'a abota gaskiya, ma'ana wato madogara ne wanda ake dogara, saboda yana sharewa mu'minai hawaye. Idan aka taba sunna, idan aka taba musulunci, yakan rugurguza abin da ya taba musuluncin komai girman shubhasa kuwa. Domin Ibn Taymiyyah a lokacin da ya zo, lokaci ne da gaba ɗaya duniyar ta cakube, kasuwar hadisi ba ta ci yadda ya kamata, kasuwar sunna a yankin ba ta ci yadda ya kamata, gaba ɗaya lamarin sunna ya dishi, wato kasuwar 'yan bid'a ke ci da falsafawa da falasifa da masu iya magana da kuma waɗanda suka ɗauki dogaro da hankali a matsayin madogara na shari'a. A lokacin gaba ɗaya 'yan uwana, idan ana maganan aya ko hadisi, in baka iya wannan falsafanci da ilmul kalam ba, ana ganin ka a matsayin wani galala wanda bai san ina aka dosa ba. Ibn Taymiyyah shi ya zo ya kwato mutane daga wannan abun, ya yi rubuce-rubuce, ya kure falasifa, ya kure mutakallimun, ya kure 'yan shi'a, ya kure khawarij, ya kure 'yan kadariya, ya kure kowa. Ibn Taymiyyah shi yasa babu wani fanni a wannan zamani da zaka iya wato karantawa wanda zaka iya wadatuwa daga rubuce-rubucen Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Kuma Ibn Taymiyyah nan ba wai mutum ne fa wanda yake mai mummunan hali ba, domin wani lokaci idan yana raddi wa waɗanda ya saba da su, sai ma ka fara jin haushinsa, saboda za ka ga yana lalama, za ka ga baya bude wuta. Wani lokaci ka je yana ta ba wa mutane uzurin da mu ba za mu iya bayarwa ba, mu 'yan jagaliya ko ba ka ba, amma za ka ga yana lallaman mutane. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wani lokaci ya ce kai bawan Allah,
da kai ka faɗa abin da na faɗa da ka zama kafiri amma da ni na faɗa abin da ka faɗa kai da na zama kafiri amma kai ba kafiri bane ba saboda baka san abin da ka faɗa yake kunshe da shi ba Ibn Taymiyyah zaka ji yana ta ba mutane uzuri kowa ya ba shi uzuri amma wannan saboda yayi baraya yana razanar da mutane da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko littafin sa minhajus sunna lokacin da wani Ibn Mutahhir al-Hilli ya rubuta littafi mai suna Minhajul Karama wanda Sheikh al-Islam yace ya cancanta ya kira shi da Minhajun Nadama ne littafin a lokacin ya rikitar da malamai masu kananan karatu ana ta yawo ana fitofa sai shi a fasin kulli ahli sunna akai shi nan gurin akai shi nan gurin akai shi can gurin ana neman ya za ya amsa Ibn Taymiyyah da aka kawo masa aka ce to ga halin da duniyar fasunan take ciki domin guri gaba daya ya hausu ne alas ya za fito wannan malamin saboda malami ne shi ma Ibn Mutahhir al-Hilli amma irin na bata tunda ko sai kan iya samun malami da karatu kuma batacce ko a wannan zamanin akwai Mahmud Zahir al-Kausari malami ne amma ko me batacce akwai yan bid'a wanda suke ko malaman hadisi ne irin su Ahmad al-Gumari malamin hadisi ne kuma dan bid'a ne Abu Fata Abu Gudda shi ma malamin hadisi ne kuma dan bid'a ne hadisi kade ba ya sa mutum ya zama to yana da me yana da malami ya zama to malamin sunna ɗan uwana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya dauki alƙalamin sa da bayaran sa ya rubuta littafin Minhajus Sunna Minhajus Sunnati Nabawiyya fi radd ala shi'ati wal qadariyya wato da yazo Ibn Taymiyyah ya ga shi gaba daya shi wannan dan shi'ar ma gaba daya yayi masa kadan aime a wajen masa raddi sai hada da yan shi'a ko da sufaye da mu'tazila da kayan kadariya da murji'a da kowa din ya rugunsume su gaba daya musulmi yayi musu rufus a cikin littafin domin kun san yan shi'a suna daga dangantaka da mu'tazila musamman a wajen abin da shafi aqida suna ɗan uwa ɗan wasu ɗaya ubansu me ubansu ɗaya musamman ma mutaakhirin mutaqaddimin nasu ɗan jahamiya ne amma mutaakhirin nasu ɗan mu'tazila ne saboda haka ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hatta malaman da suke fara da shi a zamanin sa tunda ko sun yayi fama da malamai gabanin ma sauran yan bid'a Taqiyuddin Subki da ya ga littafin Ibn Taymiyyah da yanda ya bada amsa da yanda ya sa duniyar sunna ta daga kai ta ce lalle ga amsa sai da yawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah waki bayan kuma tsawon rayuwarsa yana fara da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa inna ar-rawafid qawmun la khalaqa lahum min ajhali an-nas fi ilmin wa akdhabihi wan-nas fi ghunyatin ar-radd ifkihim li hujnati ar-rafd wa istiqbahi madhhabihi وابن المطهر لم تطهر خلائقه دائن إلى الرفض غال في تعصبه ولابن تيمية رد عليه وفاء بمقصد الرد واستيفاء أضربه لكنه خلط الحق المبين بما يشوبه كدر في صفو مشربه يرى حوادث أن طيب الله wai yace inna ar-rawafid qawmun la khalaqahum mahalla shayde yake cewa wal ibn taymiyata raddun alayhi wafa yace hakika ibn taymiya yana da wani bijimin raddi na mujir raddi akan su wafa bi maqsad ar-raddi wanda duk yanda raddi yake ya riga ya kai raddi ya gama kure su amma sai ce amma walakinahu khalata al-haqq al-mubin bima yashubuhu kadur fi safu mashrabihi amma ba a cikin raddin nasa akwai gyara domin kuwa idan kuwa Ibn Taymiyyah hatta ashaira yami ya murje su a gurin saboda haka shi kuma wannan malami ba ashari ne yace saboda haka amma akwai matsala a cikin raddin can ma bayan kuma yana nan fa aka yi rigimar sai ke cewa ai wallahi law kana hayyan yara qawli wa yasma'uhu radattu ma qala raddan ghayra mushtabihi kama radattu alayhi fi at-talaqi wa fi tarki ziyarati aqfu isra safsabihi yace ai da yana raye da yana raye yanzu da nayi maganin sa da nayi masa raddi shi ma akan wasu gabobin da yayi raddi ma wasu amma nan kan dai an sallama masa Ibn Taymiyyah kenan أقام الله به الدين بعد الإعجاج Allah madaukakin sarki wato ya tsaya da addini da shi kamar yanda Allah ya tsaga addini da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin da taimakon Allah da kuma sa hannun waɗannan mu'minai sahabban manzon Allah haka Allah ya kaddara su zamto abokanan gwagwarmayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasara bihi al millata fi waqtin amma fihi al fasad al aqdi wal inhiraf al fikri malan yace Allah madaukakin sarki ya sa duniyar sunna ta daga kai Allah ya taimaka da wannan bawan Allah an taimaki da'awa bayan wato lalacewar aqida da kuma yanda wato aqidoji suka gurbace fadalla ilmuhu shu'aan yadi'u darba lis-salikin saboda haka sai ilimin wannan bawan Allah ya zamto kamar shu'a ya'ya rana ne haske ne wanda yake haskaka ad-darb hanya lis-salikin wa masubinta wa yahtadi bihi as-sa'iruna min yawmihi ila yawmina hadha wa ila an yarisa Allahu al-arda wa man 'alayha da kuma abin da ya bari na tarin ilimi Allah madaukakin sarki yake wato gwada mutane hanya tun a zamanin sa har zuwa zamanin nan namu kai har ma Allah ya nada kasa da wanda ke kanta sha Allah ta'ala an aqifa ala risalati lahu saghirati alhajmi azimatu ash-shani كتبها نصيحة لأهل العراق لا سيما المنسوبين منهم إلى التشيع ومشهد المهدي المنتظر ما لنجي الله مدى وكين سركي ياسو حنونا يا كيزو أغوات وسيك أتاسا واشتكي قاتا إرك لما أما لما رنت ببا وان ليربو تاتا ومتانين إراكي مصمم ما ودن ديسكي دنجن تكزو أغشيئة da ma waɗanda suka yi wato suka je suna masu jira a gindin Asirdab wannan kogo da ake jira maimadin da ya yi shekara 1000 da mutuwa ana jiran ya fito waqa nadri alaiha bimna majmu'atin tahwi rasailahu alqayima tunda kun san yanzu ta littafin majmu'ul fatawa na ibn taymiya ai ba ibn taymiya ya rubuta ba kakan ɗaya daga cikin limaman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu a Sheikh Al-Qasimi babansa Muhammad da kakansa babansa kenan ko su suka haɗu suka yi ta yawo suna tattaro mai duk inda aka ji labarin littafin Ibn Taymiyyah har suka tara abin da zai iya haɗuwa na kusan mujallali 37 shi yasa za ku ga cikin majmu'ul fatawa akwai wasu littafan da yake su kutum littafin Ibn Taymiyyah ne amma suna cikin me wannan collection kamar wani encyclopedia ne mai na Ibn Taymiyyah shi a zamanin sa ya riga ya yi nasa amma akwai kuma littafin Ibn Taymiyyah da ba su cikin majmu'ul fatawa irin su jawabu al-jawabu sahih ba su ciki minhajus sunna baya ciki darwa ta'aruz al-aqli wa an-naqli baya ciki al-fatawa al-misriya ba ta ciki amma akwai irin su hamawiyya su wasatiyya dukkan suna cikin majmu'ul fatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi wasu waɗanda wasu ma ba a san ina suke ba wasu kuma sai yanzu ma ake ƙara fito da su shi yasa yanzu kun ga majmu'u fatawa Ibn Taymiyyah ko majmu'u rasail Ibn Taymiyyah ko mu'allafat Ibn Taymiyyah kullun ƙara fitowa suke ko kwanan nan an fito da tsari na farko ƙarƙashin kulawar Sheikh Bukhari Abdullah Abu Zaid da na Ibn Qayyim ma sa'annan aka samu wasu malamai suka fitar da wani kashi na biyu su Khalid al-Sabt wani babban malamin tafsiri shi ma ya ciro wushi kuma gaba ɗaya abin da ya samu na tafsirin Ibn Taymiyyah haka barin da ya mashanki ta irin wannan hakan nan kwanan nan ma wata majmu'a ta sake fitowa domin kun san lokacin da wato turawan mulkin mallaka suka ci kasashen musulmai da yaki sun kwashe littafan musulmai ala daga labrarinsu sun koma da shi zuwa kasashensu to yanzu za a ga malamai suna tafiya wato manya-manyan labrarinsu a duk duniya a Almaniya ne da ta Germany ko a Holland ko a binan Turkey ko a wasu kasashe ana zuwa ana tarihi kofuwa waɗannan tafan asalin yana gurin su amma sai a kofa ko ko ai photo statin din sa daga baya sai a zo a buga shi wa duniya da ilimi wa ɗaliban ilimi saboda sun kwashe mana me tafan mu shi yasa kullun wata wadaka wannan wannan risala ta Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ba ta cikin majmu'ul fatawa malam yace a wata majmu'a na irin collection na littafin Ibn Taymiyyah bi tahqiqi Muhammad Ali al-Umran fi al-majmu'ah al-thalithah aw wani karo na uku wato kamar wani collection na uku bayan na majmu'ul fatawa an yi na farko an yi na biyu an yi na me na uku fara'aitu an nuqarrira tadrisaha fi masjid Modibbo imalan yace sai naga ya kamata a ce mu karantar da wannan yar wasika a masallacin Modibbo dake kofar Kaura bi a garin Katsina bi wilayati Katsina a garin Katsina ba'da al-intihai min dirasati risalatihi al-ukhra al-mati'ati ala wa hiya at-tuhfa al-iraqiyya fi al-a'mal al-qalbiyya fi 70 majlisa malan yace bayan mun kammala karanta wa littafin nasa kuma mai suna at-tuhfa al-iraqiyya fi al-a'mal al-qalbiyya a majlisi 70 to mu yau wannan shine majlisin mu na farko mu dai mun san ba zai kai 70 ba insha Allah saboda karatun nan ba irin nami ba na malam bane ba amma dai zamu tayi mu ga Allah subhanahu wataala na wazai ba mu waqa ikhtiyari ala hadhihi ar-risalati limunasabatiha li dharf al-makan wa az-zaman amma al-makan malam yace na zabu wannan wasika ne saboda dacewarta da lokaci da kuma guri amma abin da shafi guri fa li anna madinata kazina saboda garin Katsina min kubriyatil muduni allati yanshitu biha ar-rafida saboda ya daga cikin manya-manyan garuruwan da akwai dandazan makiya sahabban manzon Allah makiya na Aisha wanda suke zaginta kwarai ai nabiyin jagoran ma waɗanda suka ɗora wa kansu dakon zagin na Aisha a ƙasar nan ai daga wancan gari yake ko kuma ma wani abin ta kace muna da abin da ya rubuta muna da abin da aka yi hira da shi a kasatoci yanda yake zargin wata kasa da ya fara kaiwa ziyara a wancan zamani yake yake faɗin abin da ya gani na wato sabawa karantarwar abin da ya sani na Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamto kaman da shi ne farkon mutumin da zai tawaye amma ina ka san san mulki da san duniya idan ya shiga jikin mutum Allah kadai ya san lokacin da zai iya rabuwa da shi sai da taimakon Ubangiji wa ya'maluna fi nashri balalatihim wa igwa'il jahalati min al-awam a wannan gari da ma wasu garuruwa suna kokarin ganin sun wato yada balalatihim fatas suna kuma rudin jahilai musamman ma ga magarin mutane فكان العمل على التصدي لهم من اوجب الواجبات على دعاه الحق saboda haka wato fituna fito da duk wanda yake fada da sahabban manzon Allah da yiwa musulunci batanci da sunan wai shi mabiyin ahlul bait ne bayan kuma ƙarya ne to fituna fito da shi wannan yana daga cikin abubuwan da suke wajibi ga duk malamin da yake kira zuwa ga gaskiya wa amma ma yata'allaqu bi dharfi az-zaman amma abin da ya shafi lokaci kuma fa li'anna ar-rafidata fi hadhihi al-ayyam saboda wadannan yar rafida makiya sahabban manzon Allah a wannan zamani qad shammaru an sa'id al-jidd sun dage iyakar iyawarsu wa salaku masalika shatta fi nashri balalihim bi quwwatin bayna awamin nas fi rubu'i hadhihi al-bilad Najeriya sun dage iyakar iyawarsu sun wato ba da himma wajen ganin sun fatar da mutane a wannan ƙasa ta Najeriya mimma hada bi ahli ad-da'wah al-haq an yuba'ifu juhdahum fi muharabati abatilihim wa kashf dalalatihim bil ilm wal burhan wanda hakan yasa dole masu kira zuwa ga gaskiya su ma su bude wuta dan ganin sun ba wa da'awa da kiran gaskiya kariya sun kuma tona asirin miyagu makiya na Aisha makiya matar da matan manzon Allah makiya ahlul bait ma wa hadhihi ar-risalatu asluha nasihatun mujmalatun qaddamaha shaykh al-islam ibn taymiyyah ila rajul min ahli al-iraq nazala dimashqa kana ma'ahu min shubahat ahli ar-rafd wa abatilihim maktubatan fi waraqatin indahu malan yace asalin wannan wasika ta Ibn Taymiyyah wasu yan amso shine ko nasiha ne jan hankali ne Ibn Taymiyyah ya rubuta ma wani mutumi dan kasar Iraki wanda ya zo garin Ibn Taymiyyah garin Damascus ya zo tare da shi akwai wasu shubuhohi wadanda ya samu su a wancan gari na Iraki wanda abin ya dame shi wanda kuma ya rudu ya wato likici falamma tala alaiha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayin da Ibn Taymiyyah ya ga wadannan shubuhohi abana lahu an tilka al-akazibi sai ya tona asirin wadannan kairayi ya fito masa da fili cewa wadannan fa abubuwan shirme ne wabbaha lahu al-haqa bil barahin wal hujaj ad-damigha mimma ja'alahu yaqtani'u bil haqq alladhi da'ahu ilayhi Sheikh Ibn Taymiyyah yazo da hujjoji wadanda suke masu kula mutum wanda yasa dole wannan mutumi ya nutsu ya aminta ya yadda da abin da Ibn Taymiyyah ya kiraye shi ba gaskiya bane ba cewa da wasu suke yi cewa shi ya in an shiga ba a me ba a fita ana shiga ana me ana fita sai dai in mutum bai game da wanda zai fitar da shi din ba sai dai mummunar aqidar da yake fada da suke cutar da mutane shi da shi ita ce abin da za su fara dasawa mutane idan ka shiga gurin su shine kin wato ahlus sunna kin littafan sunna kin malaman sunna ganin su a matsayin banza ganin duniyar sunna a matsayin shashashu ganin su a matsayin wasu galagalu waɗanda ba su da me ba su da basira kida humai sai zanto cewa duk abin da yake cikin sunna ba za ka iya jin sakin zuciya karanta da sakin zuciya da za ka iya shirya dan haka ba kun fahimce ne wannan shine mummunan dabin da suke sakawa mutane amma in ba haka ba in aka hujja ne me kuma abin da ke cikin wancan addinin da yake na shirme kamar da malam zamu ji zai tawarware mana faragaba min ash-sheikh bi an takuna hadhihi an-nasiha maktubatan liyuballighaha man wara'ahu min jama'atihi Ibn Taymiyyah ya masa wannan jawabi ne da me da baki sai zan so a maida min shi a rubuce ni dan nima na isar da shi wa jama'ata فنزل الشيخ عند رغبة الرجل فكتب هذه الرسالة النافية التي تجاوز نفعها ذلك الرجل وقومه من العراقيين سيبن تيمية يا أمين تدوانا أبن داوانا باوان الله يبدا ينما سيرب تمس وانا وسيكا مي أمفاني وش أمفان انت يا وش وانا متمي دما متانسا نئراجكو فتجاوزت الحدود الجغرافيه والزمانيه وند تاوچي با وني جيوغرافيكال لوكيشن da zai iya min tareta ta tsallake geographical location na wancan guri da ma wancan zamanin likai tasila ilaina nahnu abur alqurur wal ajyal gashi mu mata zo kan mu bayan wasarrukan shekaru da wucewar generations daban-daban tusbiha risalatan نقدمها الى رافضة نيجيريا حتى يستيقظوا ويعودوا الى الحق الذي لا ميرية فيه ما لن يتشيبوا ما قاشي مناقبة الدئتة وما كياسها بين نيجيريا دين يزمتو مصو وانا ابني دزا سفرقو سفرقا سداو زوا قاشيريا وان باب جايا باب توسنا نشرمي اتكيم وقد رأيت ان ابا الجمل كلام الشيخ شرحا وسطا يفصل مجمله ويوضح مقصوده فعملت في ذلك رغم كثرة المشاغل يتني ما سنقى يا كما تأيكما إن دن شرحي دن كدن إن دن واتو شرحي وان دكي بطا كيتي وان دن دن بيان قولن دكي أدون قولي كو كما إما فتود أبن ابن تيمية يكي نفي ديدا شوا بالو كشي دمالا غا كراتو أما صلاتي غا صلى الجمعة كو أدولي ga karatun tajwid as-sarih ga karatun bu abuna tafsiri ga karatu a katsina ga koyarwa a jami'a ga fatawa a radio rahma ga fatawa a radio kabunan jigawa ga lacce a can ga rubuce rubuce da wadanda suka fito da wadanda ba su to ba idan haka haka nan dai aka dan kukuta aka dan samu aka shigar ko wazihamil ala'iqi ga kuma alakoki daban-daban domin a wannan zamani wato alaka ta balin da sunan malinta ma yafi alaka yafi asalin ilimin wahala abin da nake nufi idan kana malami wannan ya kawo maka ziyara wannan ya kawo maka gulma wannan ya kawo maka labari wannan ya kawo maka can gulu duk da yake cewa malami yana daga cikin mutanen da baya daukan irin wannan abubuwan da me da yawa duk wani abin da ba karatu bai da muhimmanci da yawa amin a gurin sa amma yaya iya duk da shi cewa duk da yanda yake da kokarin tsare gida akan irin waɗannan abubuwan amma tunda Najeriya ne yake dole wani lokaci sai ya hakura ko ba haka ba فجاءت هذه الرسالة الموصومة بغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق ما لن يتصبوا دهك هكني أسل سامور ونن واتو وسيكا ودنما كولتافي وند الموصومة وند أكسفا تزد شوى بغية المشتاق أبنما من زموت سام إلمي wajen sharhin Sheikh al-Islam wanda zumudin da yake nema shine me sharhu risalati Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ila ahli Iraq na fasara azgo fa ila lil maula azza wa jalla malan yace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala me girmar daukaka an yanfa biha wa man yaqifu alaiha min al-muslimina an yanfa biha an yanfa'ani biha wa man yaqifu 'alayha minal muslimina nagode bawon Allah an yanfa'ani biha ce ni Allah madaukakin sarki ya fara amfana da ni da ita ina roƙon Allah ya amfana da ni sakamakon wannan abin da na rubuta ya amfana da shi me yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim wa man yaqifu 'alayha minal muslimina wanda ma ya samu ganin wannan mu kenan ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfana da mu mu ma karatun da muke anan gurin Allah ya sa muna yi dan Allah ne kada mu shiga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man talabal ilma li yumari bihi alulama aw li bahi bihi sufaha aw li yusrifa wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar wanda ne mu karatu saboda ya jayayya da malamai ko ne mu karatu saboda ya burge ga magarin mutane ko ya nemi karatu saboda ya hankali ya jawo hankalin mutane zuwa gare shi Allah zai shigar da shi wuta wa an takuna sababan li hidayati man ummiyat alayhi at-tariqu malan yace kuma ina fatan wannan abin da na rubuta ya zamto sanadi na shiriyar wanda wato hanya ta makance masa wa balla sabila ya bata daga kan hanya wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim ko da yake Allah ne yake shiryar da wanda yake so zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya wannan ita ce manufar da'awa in kun ji mun ce muku masu kin sahabbai ko mun ce muku miyagu ko mun ce muku a'a ba ku muke nufi ba aqidar muke nufi amma ku wallahi fatan da muke muku shi muke yi wa iyayenmu shi muke yi wa matanmu shi muke yi wa iyayenmu wa zai so ce iyayen sun halaka abun dama aiki mai da'awa kenan shine kokarin ganin ya jawo mutane baki daya kowa ya dora akan turbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa kataba al-faqiru ila rahmati rabbih wanda ya rubuta shine wanda yake talaka mabukaci zuwa ga rahmar Allah Al-Karim wanda kuma shi Allah mai karamci ne Muhammad Sani Umar Musa Kano Nigeria a rana a watan Safar ranar 24 ga watan Safar shekara 1432 yau shekara nawa kenan shekara 4 kenan da rubuta wannan wa abu ko wanda ya daidai da watan January 29 ga watan January 2011 ubangiji Allah subhanahu wataala ya ya mana shi ya mana gamda katar ya kuma mana wato jagora cikin wannan karatu namu sai dai ka cewa uslubin da zamu ba shine uslubin da mu karanta yau ba nayi ne saboda a gurguje saboda ina so naga na sanya wannan abin da malam ya rubuta a cikin darasi guda da fatan Allah subhanahu wataala zai mana jagora cikin abin da zamu gabatar na yanzu da kuma wanda zai zo a cikin wannan littafi da sauran ayyukan mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh